sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fata an sha ruwa lafiya. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 18 ga watan Afrilu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya wato INEC ta ayyana Honorable Amadu Umar Sintiri na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya nasara a zaben gwamna na jihar Adamawa. Sannan idan muka koma arewa maso gabashin nahiyar Afrika za ku ji cewa manyan hafsoshin sojin Sudan wato General Abdel Fattah al-Burhan da jagoran rundunar kai daukin gaggawar RSF General Mohamed Hamdan sun sanar da cewa za su tsage ta buɗe wuta. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu. Bari mu je ta duniyar ta yini.
Masauraro assalamu alaikum barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar. A yau Talata babban birnin Sudan ya jure barin wutar da ake yi tsawon kwanaki hudu duk da alƙawarin da bangarorin soji da na RSF suka yi na mutunta alƙawarin tsagaita wuta na sa'o'i 24. Likitoci a Sudan sun ce fadar da ta tilastawa asibitoci da dama daina aiki. Da safiyar yau Talata an kai wani hari kusa da shalkwatar sansanin sojin kasar a Khartoum yayin da bangarorin biyu masu gabza fada suka gaza nuna alamun tsagaita wuta kamar yadda aka sanar a jiya. An ci gaba da barin wuta da ake yi tsakanin dakarun soji da na RSF kusa da filin jirgin saman Khartoum a fada kuma fadar shugaban kasa. Gidan rediyo da talabijin na kasar sun ci gaba da kasancewa karkashin ikon dakarun sojin kasar. A wani bangaren kuma kungiyar likitocin Sudan ta bayyana cewa alƙaluman waɗanda suka mutu ya zarta 180 da akalla kimanin wasu 2000 da suka samu raunuka. Kwamitin gudanarwar gamayyar kungiyar likitoci ta kuma ba da rahoton cewa asibitoci 16 da ke cikin Khartoum da sauran birane a faɗin ƙasar sun rufe a dalilin lalacewar da suka yi sakamakon fadar da ake yi ko kuma saboda rashin tsaro. An kwashe mutane daga asibitoci da dama a cikin Khartoum waɗanda suka hada da Al-Sha'ab, Ibn Sina, Bashar al-Turki, Al-Zaituna, Imperial, Al-Sharta, Bahri da kuma cibiyar cututtukan koda na Dr. Salma. Wasu kamar su Fadil al-Baraha da Hajjal Safi sun daina aiki. Mataimakiyar babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Jiren Tinin ta ce cikin kwanaki masu zuwa majalisar za ta gudanar da taro domin tattauna yiwuwar amincewa da Taliban a Afghanistan tare da jaddada bukatar da ke akwai na ganawa da hukumomin masu tsatsauran ra'ayi. Waɗannan kalaman na Amina Muhammad suna zuwa ne yayin da shugaban Taliban Hibatullah Ahunzada ya sake jaddada matsayarsa a yau Talata domin cimma manufarsa ta addini da sauya ɗabi'un al'ummar Afghanistan ta hanyar tabbatar da amfani da dokokin musulunci wato dokokin shari'ar musulunci da ƙarfin tsiya. Muhammad ta fadawa mahalarta wani taro a cibiyar nazarin al'amuran jama'a da kasashen waje na Princeton School of Public and International Affairs cewa taron na ƙasa da ƙasa zai haɗa kan jakadun masu aiki akan Afghanistan kan teburin tattaunawar da dai sauransu. Ta ce abinda muke fata shine duk za su hallara daga yanzu zuwa makonni biyu masu zuwa a yankin. Kana jakadun za su tattauna karin farko tsakaninsu daga matakin kwamiti yanki da kuma matakin ƙasa da ƙasa, inda a karin farko babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya zai gana da su. Ta ce bayan nan muna fatar cewa za mu warware bakin zaren da zai dawo da mu kan hanyar da za mu amince da Taliban, amincewa da ƙa'idoji. Muhammad ta ce ko zai yiwu ban sani ba, amma ya zama wajibi a yi wannan tattaunawar kuma wannan ita ce kawai madogarar mu. Rasha ta ce a yau Talata shugaba Vladimir Putin ya ziyarci yankunan Ukraine da suka hada da Kherson da Luhansk, inda ya samu rahotanni daga kwamandojin soji. Fadar Kremlin ya fitar da wani bidiyon Putin inda yake fada wa kwamandojin nashi cewa yana da mahimmanci ya ji ra'ayoyinsu kuma ya samu musayar bayanai. Kherson da ke gabashin Ukraine sannan Luhansk a kudancin kasar suna daga cikin yankuna biyun da Putin ya yi ikirarin cewa ya koma ƙarƙashin ikonsa a watan Satumba cikin wani mataki da taron kolin Majalisar Dinkin Duniya ta kyamancewa da shi. Mashawarcin shugaban kasar Ukraine Mihailo Podolyak bisa dukkan alamu a game da batun ziyarar ta Putin a shafin sa na Twitter ya rubutu a game da shugaban Russia cewa yankunan da aka mamaye lalatattu domin more laifukan da ya aikata akan kwari na karshe kazalika a yau talata ministocin wajen kasashen G7 sun fitar da wata sanarwa ta hadin gwiwa inda suka ayyana mamayar Russia a Ukraine a matsayin babban take dokar kasashen duniya sannan suka bukaci Russia ta yi gaggawar janye dakarunta ba tare da wata bukata ba. Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin wajen kasashe bakwai na G7 sun yi alwadai da yakin Russia a Ukraine sannan sun bayyana bukatar da ke akwai na samun zama da China domin tattauna batun kalubalolin da suka addabi duniya yayin da suke kammala ganawar su yau talata a Japan. Yayin da suka ayyana muhimmancin aiki tare da China a game da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi da tsaron lafiyar duniya. Ministocin sun bayyana damuwa a wani sakamakon taro na hadin gwiwa a game da ayyukan China a gabashi da kudancin tekuna da kuma matsayarta akan Taiwan. Suka ce muna jaddada muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk fadin zirin Taiwan a matsayin wani al'amari da ba za a iya kauce masa ba kan batun tsaro da cigaban al'ummar kasashen yamma. Kana bukatar warware dukkanin matsaloli a fadin zirin cikin lumana, ministocin suka ce. Ministan harkokin wajen China Wang Wenbin ya fada wa manema labarai cewa sanarwar ta G7 ya tabo harkokin cikin gidan China sosai, kana sun zalunci kasar da kazafin da suka yi mata. Tare ministocin kasashen wajen zai share fagen babban taron shugabannin kasashen G7 a watan gobe. Daga ƙarshe babban jami'in diplomasiyar Syria yana ziyarar aikin kwanaki uku a Tunisia inda ake sa ran zai gyara dangantakar diplomasiya da ƙasar bayan yanke dangantakar diplomasiya tsakanin su tun shekara ta 2012 bayan da shugaba Bashar Assad ya firma masu zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa. Ministan harkokin wajen Syria Faisal Miqdad ya gana da takwarinsa na Tunisia Nabil Amar jin kadan bayan da ya isa kasar a yammacin jiya Litinin. Ma'aikatar harkokin wajen Tunisia a wata sanarwa ta ce makasudin ziyarar shine don dawo da dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen. Shugaban kasar Tunisia Kais Saied a farkon watan nan ya bada umarnin tura wani jakadan Tunisia zuwa babban birnin Syria Damascus.
To a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya, wato INEC Rashin Jihar Adamawa, ta ayyana Honorable Ahmadu Umar Fintiri na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya nasara a zaɓen gwamna na jihar Adamawa. Farfesa Muhammad Melini ya sanar wato nasarar PDP a jihar. Wakilinmu daga Adamawa, Lado Salisu Garba, na ɗauke da wannan rahoton.
Umar Ahmadu Fintiri of PDP having satisfied the requirements of the law, hereby declared the winner.
Professor Muhammad Mele kenan lokacin da ke ayyana wadda ya yi nasara a zaben gwamna a jihar Adamawa. Tuni dai magoya bayan gwamna Ahmadu Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa suka bige da murna da kuma annashuwa a jihar sakamakon ayyana jam'iyyar a matsayin wadda ta lashe ƙuri'u masu rinjaye. Dr. Aliyu Idihon, wadda ke zama wakilin jam'iyyar PDP a dakin tattara sakamako da ke harkokin hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Adamawa. Nan take kuwa na fara masa tambaya ko ya yaji da wannan sakamako.
Mun gode Allah, mun gode Allah subhanahu wataala. Kuma a Najeriya akwai soran hope a Najeriya. Najeriya bata lalace kamar yanda mutanen APC suke tsammani za su lalata ba. Najeriya kasa ne mai doka, kasa ne wanda za a bi tarwarkin doka. Muna son mu yi amfani da wannan daman mu ce mun gode mu aine. Mun gode da an zanna lafiya a cigaba da zaman lafiya. Allah taimaki gwamna, shi ma gwamna kuma ya sani yayi mu mutanen Adamawa adalci abinda mutane suka san shi da shi suka bashi wannan goyon bayan na wannan karo.
Wakilin jami'ar APC dai bai samu halartar dakin tattara wannan sakamakon ba, hakan ya sanya na tattaunawa da wani dattijo na jami'ar APC kuma mai gwagwarmaya a siyasar jihar Adamawa, wato Honorable PP Elisha. Shi kuwa cewa yayi
muna mamaki akan cewa aka sake dawo aka ce an juye abinda shi ya faɗa. Wannan tsarin dokan kuma ya kamata a gane duka duniya duniya kafin ai wannan electoral act sai da ya je gun majalisar dafibai 109 suka yadda, ya je gun majalisar wakilai 360 suka yadda, aka tura shi a minister na shari'a shi attorney general ya duba ya yadda, sa'anan kuma ya mika shi ga shugaban kasa, shugaban kasa ya rangada ma wannan dokan hannunsa a ran 25 ga watan 2022. To zamu yi mamaki tunda wannan dokar tace in yayi furshi ba mai canjawa, to ya aka yi? Ita kuma hukumar zabe ta karan kanta tana saba dokar zabenta.
Professor Muhammad Mele wanda ke zama a kawun hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC shine dai ya ayyana sakamakon zaben gwamna a jihar Adamawan, wanda ya ayyana gwamna Ahmadu Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP ya lashe zaben kujerar gwamna da kuri'u 130,861, ita kuwa sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani na jam'iyyar APC wanda ke bin sa da kuri'u 396,788, sai kuwa Honorable Sa'ad MC Tahir na jam'iyyar NNPP wanda ke da kuri'u 4,852. Haka dai kiryan ya ta tafiya, a yanzu haka dai magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun buge da murna da kuma annashuwa, hadima da godewa Allah da aka ayyana wannan sakamakon. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Madalla a gaida Lado Salisu. Kamar dai yadda muka kawo muku bayanai akan al'amarin Sudan a shirinmu na rana, inda manyan hafsoshin sojin Sudan wato General Abdul Fattah al-Burhan da jagoran rundunar kai daukin gaggawar RSF General Muhammad Hamdan Dagalo suka sanar da cewa za su tsakaita bude wuta bayan bangarorin biyu sun shafe kwanaki hudu suna gwabza fada tsakanin su, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 200. Abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu ta sake dawowa da Dr. Usman Bugaji, masanin tarihi wanda kuma yake da kwarewa akan al'amuran Sudan, inda zai mana karin bayani akan tushen wannan takaddamar.
Wannan dai matsalar ta samo tushe daga shi kansa Al-Bashir da ya shekara 30 yana mulki, da abun ya ishi kowa ake sanye ake ta sanya za a yi arabu da shi, domin in kin tuna kamata a yi zaɓe sai ya ta ɗaga zaɓe, ya ta kawo sharaɗi, bayan an cika wannan sharaɗin sai ya kawo wani waidon da ya ci gaba da mulki. To jama'a suka gaji, saboda haka matasa suka yunkuro, aka cika titunan ƙasa, ba wai kawai ita babban birnin ba, Khartoum, hatta manyan garuruwa irin su Port Sudan, irin su Atbara, da su Kasala, da su Madani, da su Al-Ubay, da su Al-Fashir, duk dai manya-manyan ƙasa garuruwa wanda suke wasansu babban birnin jihohi ne, aka yi ta zanga-zanga tilas Al-Bashir ya sauka daga mulki. To da ya sauka, su waɗanda kamar suka jagori ko suka ingiza aka yi, wasansu suna da ra'ayi irin na gurguzu, abinda ake ce ma communist, sai suka shigo cikin mulki, aka ce lalle a yi da su. To tsarin da aka shi ne, sai aka ce to waɗanda suke kamar sojoji ne, su bada kamar shugabanci kuma su kare ƙasa, amma waɗanda suke kamar farar hula ne kuma su kamar suka jagoranci wancan abu, su kuma a ba su tafiyar da ƙasa. Ma'ana sai aka samu shi wannan Hamdok, aka ba shi prime minister, su kuma waɗannan suka rike harkar tsaro da harkar wato alaƙa da ƙasashen waje da abubuwa irin waɗannan manya-manya guda biyu uku huɗu, aka ba yawa, sai aka bar mu shi wannan. To shi kuma Hamdok, kamar yadda ce, yana da ra'ayi na gurguzu. To sai ya fito da ƙiyayya da adawa da addini. To wannan fitowa da faɗa da ya da addinin kuma sai ya kawo masu matsala. To wannan sai tunzala mutane, da suna murnar Al-Bashir ya tafi, an kawo hukumar da za ta tafiyar da tsari har a zo a yi zaɓe ko me koma lafiya. To wannan abinda su 'yan gurguzun suka yi, su Hamdok, shi ya kawo kuma wata sabon rikicin da ta cinye shi Hamdok ɗin. In kin tuna, aka yi ta zanga-zanga, aka yi ta har sai Hamdok ya sauka.
To kasance da mu domin jin cigaban wannan tattaunawar. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin na gaba, wato rahoto na musamman.
Le moyen limé à Chico.
Shugaban gwamnatin kasar jamhuriyar Kamuru kenan kuma Prime Minister kasar Joseph Jengote yake jagorantar wani taro na sasanta rikicin yan awali a kasar jamhuriyar Kamuru wala kwashe sama da shekaru 5 ana ta dauki baladi tsakanin bangaren Ingilishi da bangaren Faransanci sirari masu dauke da bindigogi ne suke neman cewar a raba kasar jamhuriyar Kamuru gida biyu domin ba su yarda da irin tafiyar da ake yi ba suna bukatar su kafa gwamnatin kasar su ta Ambazonia wannan al'amari ne gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tace ba za ta mika kai goliya ba domin kasar Kamaru guda ɗaya ce babu wata kasa wadda za ta tsulo a wannan kasar har yanzu haka dai sha'anin kasuwanci da karatun zamani na matasa baya gudana a wannan bangaren domin yadda masu dauke da makaman suka ja daga suka ce ba za su yadda a ci gaba da gudanar da waɗansu harkoki a wannan bangaren ba a gwamnatance wannan ne sa na hira da masu ruwa da tsaki a kasar ta jamhuriyar Kamaru domin su faɗa mana irin abubuwan da ya cancanta a ce an yi akan wannan rikici da rikicinewa a kasar
abinda zan faɗa a madadina na khalifa mai kokari da zaman lafiya a duniya gabaki daya da kuma yaki da ta'addanci a nan kasar Kamaru dai gwamnati Allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni daya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasar Kamaru musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan Boko Haram na da fitinan ƴan aware to ka san gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawa domin kaga gwamnati da zai sai makami da kudin yan adam kuma ya je ya to shine mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya don zaman lafiyan nan shine don ba abin da za a same shi da ƙarfi ko ka samu abu da kwace to nan abin ba ƙarko amma aka samu a cikin zaman lafiya a cikin nutsuwa a cikin gaskiya to kowa zai ci daɗi
matasa me zaka ce musu a daidai wannan lokaci
yawa matasa kuma masu korafi a gwamnati bai ba mu aiki ba a gwamnati idan ce zai dauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa ai aikin ba yawa na gwamnati ma idan ce duk kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati ta gani ofishin ma kalilan ne kuma muna nan al'umman matasa da yawa to waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati barayi ne kaidai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani kowa ya nemi tattalin arzikinsa
Alhaji Ali mai faɗa a jini a ƙasar da jamhuriyar Kamaru kuma ɗan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a ƙasar Kamaru.
Lallai ko taron da aka yi da gwamnoni guda 10 na ƙasar Kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minista wannan sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani za'in kuma ko shekara guda. Ana haɗa kawunan gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci. Amma wannan taron ya zo da wani misalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummarsu ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana, wato arewa mai nisa da kuma ɓangaren mai amfani da harshen Ingilishi. Ana gani dai abin ya yi ƙamari ne yanzu, an kai da cewa sojoji da yawa suna ɓata rayukansu da kuma yin aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su, wato aka yi kidnapping su kuma da ake tambaya a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su.
Alhaji Habibu Kinuwa shi kan galau ne ba jiyau ba, an da 'yan ta'adda suka riga da shi akan hanya, shi ma ga abin da ya labarta mana
game da taron da aka je ƙasan Ingilishi wanda gwamnati ta haɗa wanda za a je na samu a yi zaman lafiya. Ka tambaye ni ya nake gani eska za a samu galaba a wannan taron. To niyan ɗaya yana da kyau, amma samun galaba yanzu zai wuya. Dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗatta wanda ma suka haɗa taron da za a gayyaci 'yan ta'adda masu riƙe makamai da abin na da kyau. Amma tafiyan da suka yi nan ni kiraye-kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun ganin sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗa, wato dai kamar dai 'yan sanda a shi sa suka tafi. Waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan, a sa mutane kamar 'yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗa wa gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya. Taron nan zai wuya a samu zaman lafiya, dole sai an kira 'yan dajin nan wanda suke riƙe da makamai. Kwanaki can kaji abin da ya faru, aka baza a gari cewa shi General Marshall an kama shi an kashe shi, aka nuna fotuna a shi foton wani foto ne na barazana ba shi ba ne. Kwana biyu uku ai ya fito ya magana ai ya faɗa ya ce duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi. To kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau, to wannan duk ba za su samu zaman lafiya da shi. An yi zama a kan tebur da ƴan gwamnati ɗin da ɗan ta'addan ɗin da ƴan siyasan ɗin, sannan a sasanta a nan ne za a samu zaman lafiya.
Gwamnan jihar Arewa maso yammacin ƙasar jamhuriya kamar Musta Adolf Lale Afrik shi ma ya ce wannan zaman da za mu shi ne ya fi cancanta domin muna cikin hatsari, kuma matasanmu da dama suna cikin dazuzzuka, ya kamata a yi wannan zaman domin lafiyar juna. Kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai cimma ruwa a ƙasar Kamaru. Yau bangaren Ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da masu ɗauke da makamai da kuma hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru. Haka zalika shekaru 14 kenan ƙasar Kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar Arewa mai nisa, inda ƙasar Kamaru ta yi iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Chad da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin karkai na taekwondo, inda ɗan Niger da ya shahara a duniya a wannan wasannin saboda ya taɓa riƙe kambe na duniya na 'yan ajin kilogram 87 cewa da Isufu Alfaga, ya taho na uku a ajin sama da 'yan kilogram 87 ɗin a wata kwamfala da ta waka na ƙasar Spain a garin Nusia a Lisante. Wasannin na Open na taekwondo na Nusia na ƙasar Spain na bana ya haɗa 'yan wasa sama da 'yan wasan taekwondo 1,400 da suka hito daga kasashe 54 a ko'ina a duniya. A yau ne za a sanin kungiyoyi guda biyu, na farko da za su kai ga wasannin kusa da na ƙarshe na kwambalar ƙwallon ƙafa na Champions League na club na ƙwallon ƙafa na Turai, inda Chelsea ta ƙasar Birtaniya na karɓar bakuncin Real Madrid ta ƙasar Spain. A makon da ya gabata kungiyoyin biyu sun tashi biyu da nema a nasarar Real Madrid ta samu a filin ƙwallon ta na Madrid. Sai wasa na biyu tsakanin Napoli da Milan AC, dukkansu na ƙasar Italiya. A makon da ya gabata Napoli ce ta shakashi a hannun Milan AC da ci 1 da nema a San Siro a stadium din Milan AC. A gobe Laraba kuwa, idan Allah ya kai mu, Inter Milan ta Italiya na karɓar bakuncin Benfica Lisbon ta Portugal. Inter Milan din ce ta gwabcewa Benfica ta Portugal a Lisbon a Portugal, inda ta dankarita da ci 2 da nema a makon jiya. A wasannin na biyu a gobe Laraba duka dai, idan Allah ya kai mu, Manchester City ta Ingila ce ke kan ziyara wa Bayern Munich ta kasar Jamus. A makon da ya gabata Manchester City din ce ta yi ragaraga da Bayern Munich da ci 3 da nema. Duk da haka, 'yan wasan na Bayern Munich sun ce ba su da katsau sai inda masu ya kare a ranar gobe Laraba. A ɗaya hannu ko kusan cewa duniya na ci gaba da juyayen mutuwar dan wasan ƙwallon ƙafa Nizar Issaoui dan kasar Tunisia, wanda ya banka wa kansa wuta kuma ya kode kurmus. Dan wasan ya yi haka ne bayan da 'yan sanda suka zarge shi da ta'addanci biyu bayan kan karar wani mai sayar da banana da ya yi da cewa ya yi karin kudin kilogram guda na banana a kudin da suka kai euro 3, saboda abinda gwamnatin ya kayyade a ofishin 'yan sanda. A ranar Juma'a da ta gabata ne aka yi zana'izar dan wasan, amma sai da aka yi dauki ba dadi tsakanin 'yan sanda da 'yan uwa da abokan arzikinsa da suka rakke shi a gidansa na karshe, wanda suka ce sun rance sai sun kwato masa haƙƙinsa. Sai da 'yan sandar suka yi amfani da hayaki mai sawar kwalla domin tarwatsa mutane a wurin zana'izar. Dan wasan da ke da shekaru 35 da haihuwa na zama ne ba club ba aiki, bayan ya share shekaru masu yawa yana bugawa club da dama na kwallon kafa na matsayi babba da ma na kankanan rukunna a kasar Tunisia. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai takaitattun labarai.
To Amina, a takaice, a yau Talata babban birnin Sudan ya jure barin wutar da ake yi tsawon kwanaki 4 duk da alƙawarin da bangarorin soja da na RSF suka yi na mutunta alƙawarin tsagaita wuta na sa'o'i 24. Likitoci a Sudan sun ce fadar ta tilastawa asibitoci da dama daina aiki. Mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin ta ce cikin kwanaki masu zuwa majalisar za ta gudanar da taro domin tattauna yiwuwar amincewa da Taliban a Afghanistan, tare da jaddada bukatar da ke akwai na ganawa da hukumomin masu tsauraran ra'ayi. Waɗannan kalamai na Amina Muhammad suna zuwa ne yayin da shugaban Taliban Hibatullah Ahunzada ya sake jaddada matsayarsa a yau Talata domin cimma manufarsa ta addini da sauya ɗabi'un al'ummar Afghanistan ta hanyar tabbatar da amfani da dokokin musulunci, wato dokokin shari'ar musulunci da ƙarfin tsiya. Rasha ta ce a yau Talata shugaba Vladimir Putin ya ziyarci yankunan Ukraine da suka hada da Kherson da Luhansk, inda ya samu rahotanni daga kwamandojin soji. Fadar Kremlin ta fitar da wani bidiyo inda Putin yake fada wa kwamandojin nasa cewa yana da mahimmanci ya ji ra'ayoyinsu kuma su samu musayar bayanai. Ministocin wajen kwasashe 7 na G7 sun yi alwade da yakin Rasha a Ukraine, sannan sun bayyana bukatar da ke akwai na samun zama da China domin tattauna batun kalubalolin da suka addabi duniya yayin da suka kammala ganawarsu yau Talata a Japan. Yayin da suka ayyana mahimmancin aiki tare da China a game da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi da tsaron lafiyar duniya, ministocin sun bayyana damuwa a muni sakamakon taro na haɗin gwiwa a game da ayyukan China a gabashin da kudancin teku da kuma matsayarta akan Taiwan.
Wasu masu saurare baki daya a nan ne za mu dasa aya, sai ko gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Ma'azu, da Dadi Balawe da ya bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Andrade Williams, ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.